بسم الله الرحمن الرحيم مجاودي مرجاني واتو ابو ميسادا
سلا جماعه من المتقين
وسو منيا daga masana haqiqa sun bayyana kaman nawawi
annal zikra al-mu'ta wa al-shar'a
a cewa zikirin da yake ake isna da shi a shari'a zai zo ne a kamar jumla wadda take tana da cikakkiyar ma'ana kamar subhanallahi ko alhamdulillahi ko la ilaha illallah ko Allahu akbar ko la hawla wala quwwata illa billah da abinda ya kama da wannan abinda ko shi kadai baya zamowa magana cikakkiya ba a lissafa shi a matsayin zikiri kamar Allahu ko ya ringa cewa qadirun qadirun ko sami'un ko basirun ma yasiru bihi lafzu kalama idan dai ba a kaddara a nan din ba abinda zai mai da lafazin ya zamo magana amma su dewa mutane ba sa kula da wannan in an kaddara to wannan zikiri ne kamar yana Allahu Allahu wato kamar yana nufin Allahu mu'tamadi ya shafe mu'tamadi din ko yaushe ya fada yana dubo akwai wannan mu'tamadi din da yake ya shafe ko Allahu hasbi yana dubo akwai hasbi din amma ya shafe ta tunda dai ya halatta a shafe labari ya shafe a shafe labarin mubtada ko ya Ibn Malik ya faɗi wannan halaccin shafe labarin mubtada ya Ibn Malik ya faɗi wannan su ya iska Ibn Malik din sau da kafa mun tubun kwana abinci sau da kafa ko wa hasu ma yi ulamu ja'izun kama ta kulu zaidun ba da man inda kuma to sun gabu akan cewa zikirin da ake ibada da ma'anarsa ba a ba da lada ga wanda yake yin sa matuƙar bai halarto ma'anarsa dan adam ya zauna yana la ilaha illallah bai dubo ma'anar ba zai samu ladan da ake bukata ba haka nan wanda yake ya zauna yana Allah Allah ba tare da ya dubo ga abin da ya kaddara ba ga manufarsa to wannan ba zai samu lada ba wanda yake faɗar subhanallah subhanallah ko la ilaha illallah la ilaha illallah idan zamo ya rabkana daga ma'anar wannan kalmomi baya dubo shi wa mutane nan iyahu baya halarto da shi ba a bashi lada ijma'an daga muwan malamai amma dai wa mutane sun rabkana daga wannan shi yasa abinda ake samu ma daga zikirin sai zamo su dawa ba samu ba
na'am
fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan dai magana sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un intaha wannan bayani ya kare alusi alusi ya ciro wannan al-tafsirin suruhul ma'ani a tafsirin suratul ahzab inda yake bayani akan ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran kaseeran wa sabbihuhu bukratan wa asila
na'am
ga wani almiski mai tashin kamshi da haske wanda yake mai bayyana kowanne daga shehunne ya tafi a bisa wani zikiri keɓantacce lazimi wanda yake lazimi a ɗariƙarsa da yake ya karɓa haka ko daga halarra ta manzo sallallahu alaihi wasallama ya zama asirin wannan shehin yana cikin wannan zikirin ya tsara ga muridansa sai wannan zikirin ya zamo kamar magani ne mai gamsarwa ga dukkan wanda ya amfani da shi da sharuɗansa sai darajojin muridai ta ɗaukaka da sababin biyayyarsu ga shehunansu bisa kwararar soyayyarsu da biyayya gare su wa ma qusima lahu da abinda aka raba ga su muridan tun fil azal wani dai na ɗariƙa ƙadiriyya sai ya zamo ga misali kamar yadda shehunsu shehu Abdulkadir al-Jilani yake faɗa ne kwai namu ya kai dubu na wani yana yin kinaya ne daga halin almajiransa kamar yadda yake sananne walidin ishau tijani sai ya zamo yuntiju kama kana zalikal farul kamil yana haifarwa kamar yadda wannan wali makadaici cikakke shine ishau tijani yace batu bil alfi isbata wa lahul bayratul marbatu bil alfi isbata shi yana da kwai wanda ake renata da dubai ma hisbatu dan samun lada wajen Allah tabaraka wa ta'ala
wa kana kullu ashabi hadha shi
sai ya zamo baki ɗayan almajiran wannan shehi mai girma shehu tijani abin nufi ne ga daukan asiri wannan nema yasa aka ce su daina zuwa wajen wasu waliye can daban saboda kowanne a cikin su ana nufin sa dan daukan asirin wahum ala adusani su ko gida gida ne akwai da suke ahli shuhud wal iyal ma buta halalta da gani a fili akwai da suke ma buta dalili da hujja akwai da suke ma buta zauki da ji a jike iyali bayanu amma dai wancan ahli shuhud ai suke kan gaba ya ce sai fatan ya zama yana zo musu a cikin mafi kusacin mudda wanda yana zo musu ba zato ba tsammani saboda abin da yake gare su na daga rataya ta musamman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda yawan salatinsu ga manzo sallallahu alaihi wasallama wa mai ilahi bil qalbi karkasar su da zuciya da bin sunnarsa wanda take fitacciya a cikin abin da za su faɗa ko za su aikata yan tijaniya na haƙiƙa ko me za su manzo Allah suke koyi da shi maganar da za su maganar manzo Allah suke da fifita wannan akan duk wani abu da suka saba da shi wanda da yasa suke da ƙarin kulluwa da fuska ta musamman da igiyar manzon Allah wadda take gaggarfa wannan ne yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake zuwa wajen su yayin mutuwa wata ran wani yazo wajen shehu tijani da aka dade bai zo ba sai ya dawo sai shehu tijani yake tambayar sa wane ne sai ya ce ina mamaki shehu ni fa ne fa na zo ana cewa ku manyan waliyai kuna zuwa wajen muridanku yayin fitar rai ko abin da ya kama da haka sai shehu tijani ya dariya ya ce ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake zuwa wajen nawa wa naban nabiyyu anhu fi hammi sabi yanda mai wato ya fito fulfari da yake faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake tsayawa matsayin maulama shehu tijani a cikin duk wani abu da ya dami sahabbansa wa a wannan matsayi wanda yake mai wuya yayin fitar rai tasulu sa'adatu daima wanda a wajensa ne arziki na har abada ke samuwa fil haqiqati al mauta ala al imani al kamil babban fa'idar da take cikin wuridin nan na tijaniya a haqiqa shine duk dan tijaniya na haqiqa zai mutu yana mummuni cikakke wata daraja ce ta yi daidai da wannan ko take kusa da haka hadhihi karamatu lazima dan wannan karama mai girma manyan kuduban wannan al'umma suke burin ba abuta wannan dariƙa saboda abin da suke gani na daga matsayin da suke da shi na girma a wajen ubangiji walau ra'at akabirul aqdabi ma liha'ula'i labakau alaihi yana mai munatul murid yake faɗa ba su samu wannan ba ko a haƙiƙa sai ko dan suna da dangantaka ta musamman ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su tarar da wannan fifi ko cikakke ba sai ko da sababin shehinsu wanda ya dora su akan wannan ka'ida mai girma wanda ɗaya ce daga cikin ka'idoji guda hudu wanda aka gina dariƙar shehu tijani a kai shi ne tsayawa a yi wacce salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mi'rajus suluki ita ce matattakala ta addu'a ga hanyar Allah ita ce ƙarshen addu'a ita ce asirin amsawa a cikin addu'a a gobe yawmal qiyamati ranar alkiyama da nufin Allah yaral muridul ahmadiyu muridi na ɗariƙar tijaniya zai ga daga kullar ubangiji da shi wa ma anna lahu da abinda Allah ya tada da masa fi arsatil qiyama farfaja al qiyama daga farlan ubangiji wanda yake mai gamawa zai ga mala abinda ba wata idanu da ta gani ba wata kunne da ta ji abinda bai taba darsuwa ba musu zuciyar wani mutum fal yajid fi dunya tunda an ce ga abinda yake jiran dan dare ga tijaniya to ai ko ya zama wajibi shi a kansa ya tsaya yi kokari a wannan duniyar a cikin biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallama abin zabin sa wal yazub ya narke dan tsananin bege da bege
kiman azzama
maulawa cikin wanda ubangiji ya girmama shi wajen da wacce ba ya zaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan dariƙa tijaniya zamo koyaushe burin sa a duwarsa da manzo Allah shi yasa ko duk abin da zai raba shi daga a ce bai hadu da manzo Allah ba sai kauce masa
ya
sanya zai gane daga karancin Allah
fi
hisbani abinda bai taɓa zato ba ba kokwanto ba kokwanto a wannan wayan da sabahi amadul qawmus sura sai gari ya waye wanda suka kwana suna tafiya za su yabi tafiyar da suka alhamdulillah ana sawa da shi shine aka ce inda yake ba zikirin ba inda ba a dauka akwai wani abu ba amma in an dauka akwai wani abu to wannan ai ya zama zikiri shine aka ce tayi mubtada ne da yake an shafe labarin sa ko ku labari ne da aka shafe mubtadan sa tayi a kaddara shi haka to in ya zama an kaddara wannan ya zama zikiri to akwai wannan mai tambaya ina son tambaya hadisan yau suna nuna cewa lafazin qur'u yana nufin haila gashi kuma mai risala ya ce wal aqra'u hiya al adhar abinda yake akwai shi an gamu akan cewa qur'u ko qaru yakan zo da ma'anar jinin haira yakan zo da ma'anar tsarki mai risala ne kawo al aqra'u hiya al adhar ya dauki fassarar da su malikawa suke wa hadisin kenan shi yasa gaba daya malamai suka ce wanda duk yace qur'u ko ina zarki yake nufi to bai san ilimi ba wanda yace qur'u ko ina jini yake nufi shi ma bai san ilimi ba shi yasa tun daga zamanin sahabbai an samu sabani a cikin inda aka yi amfani da shi a qur'ani wanne din ake nufi saboda an san cewa qur'u ko qur'u yakan zo da dukkan annabi bi Aisha larabci ya uranahu qur'un ka qar ilhayi kaga nan yayi amfani da qur'u a matsayin ma'anin jini ulimara a fiha min qurui nisaika nan kuma yayi amfani da qurui a matsayin tsarki wanda kuma duk masu wannan kafin ma zuwa musulunci ne ashe kafin zuwa musulunci larabawa suna amfani da qurui ko qaru a ma'anar jinin haira ko a ma'anar tsarki to amma ya danganta kuma me aka gane ma'anar sa a qur'ani wanda anan aka samu sabani to
صلاة الفاتحة قل هو الله أكبر صلاة